بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkan mu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarihi. Barka masallacin Al-Sheikh Muhammad Ahmad Baqadir Al-Amudi da ke nan Jami'ar Tarayya ta garin Lafiya. A yau yinin Juma'a mai albarka, Juma'ar farko a watan Ramadan, yau uku ga watan Ramadan shekara na 1447 bayan hijira Annabi sallallahu alaihi wa sallam, wanda ya daidai da 20 ga watan 2 shekara na 2026 a kalandar miladiya. A wannan majalisi namu mai albarka da muke tafsirin Alkur'ani mai girma na watan Ramadan, wannan shine tafsirin mu na uku a wannan wata, kuma shine majalisin mu na 124 a tafsirin suratu Ali Imran. Har yanzu muna tafsirin ayoyi na 130 zuwa 132. Za mu sake maimaita waɗannan ayoyin don mu ɗora daga inda muka tsaya jiya insha Allah. Amma kafin nan akwai tambayoyi da muka samu da za mu amsa su. Mai tambaya na farko na cewa, assalamu alaikum malam, ka ce an tsine ma riba, kuma duk wanda yake da alaka da riba shi ma an tsine masa, kuma ka sake ce idan har mutum yana da ragowar riba a wajen wani wanda bai karɓa ba, to ya bari kar ya karɓa. Amma tambaya ta malam, idan har na karɓi kuɗi daga wajen wani shi kuma ya samun riba a cikin wannan kuɗin, yanzu ina so in biya shi, idan na tashi biyansa shin zan biya shi kuɗinsa ne? In na tashi biyansa, shin ya halatta in biya shi kuɗinsa ne kawai, ko kuma wato ba tare da shi riban ba, ko kuma a'a zan iya ƙin biyan kuɗin ma gaba ɗaya? Wannan da mai tambayin ya saurare mu sosai jiya ɗin, ai mun bayar da wannan amsa ɗin ko? Aya cewa ta yi, ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Ku ji tsoron Allah, ku bar abin da ya saura na riba in ku mu'minai ne. In kai mu'minin ne to kar ka ci riba. Amma bashin da ake binka yana nan a kanka. Idan har mutum ya shiga wannan tsinanniyar mu'amala, in Allah ya bashi ilimi ya gane wannan abin da yake tsinanniyar mu'amala ce, to zai fita ne kawai. So ana bin sa bashi, ai shi bashin ba riban ba ne, ɗorin shi ne riban. To abinda ya rage na tsorin ne aka ce in kai ake bawa kar ka karɓa. So mai bayarwa, mai bayarwa din ba shi ma an hana shi bayarwa. Kun gane ko? To wancan kun ga ya faru ne a lokacin akwai mutane da suka yi wannan mu'amalar da yawa. Riban ba su karba ba tukun. Sai aka ce kada su karba. To kai yau in ka je kai ganganci. Yayi kyau da ka fara fadan cewa na ce mai abu kaza idan ne ne ba ni na ce ba ba. Na ce annabi ne ya ce Allah ya tsine wa mai karbar riba da mai bayar da riba da mai rubuta cinikin riba ko kullin riba da masu shaida akan riba. Annabi ne ya faɗi wannan, kuma Allah ne ma ya fara faɗa da kansa ya ce ya tsine musu. Yamhaqullahu ar-riba wa yurbi as-sadaqat. Ya tsine ma riba, ya ɗebe ma riba albarka, shi ne tsinuwa ɗin. Allah ne ya tsine wa riba. Saboda haka kada ka ɗauka ni ne kamar da abin wato sako-sako. Allah ne da manzonsa ni hikaitowa nake yi, ni na itar da haka ɗin ne kawai. Saboda haka dole ne ka bayo ka bashi kuɗinsa. Abin da ya ɗora maka na riba sai ka yi masa wa'azi ka ce baka gane cewa haramun ba ne, amma yanzu ka ji Ƙur'ani an karanta ya nuna haramun ne, yanzu kai ba za ka bayar da riba ba. Da duk wanda ya bayar da riba tsinanne ne. Shi ma ka yi masa wa'azi ka karanta masa wadaru ma ba kai mana riba ya bari, ka bashi daidai kuɗinsa. Mun gane wannan? Wannan shi ne amsarsa. Riba ce haramun ka ci ko ka karɓa, amma bashin da ka karɓa dole ka mayar wa mutum da bashinsa. Shi ne wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wala tuzlamun. In kuka tuba to uwar kuɗin naku wanda kuka bayar na bashi naku ne, a mayar muku da kayanku. Idan har lokaci ya yi bai da daman mayarwa, to abinda Allah yake so shi ne a jinkirta masa free of charge. Wa in kana zu usratin fa nadhiratun ila maisara. Idan wanda ka bashi bashi yana cikin hali ne na kunci, shi yasa bai iya baka ba, to Allah ya ce fa nadhiratun ila maisara. Ka jinkirta masa, ka dakata masa har izuwa lokacin da zai samu yalwa ya biya ka. Bal Allah ya ƙara kwadaitarwa ma da za ka yafe. Fanazaratun ila maisara wa anta saddaku khairun lakum in kuntum ta'lamun. Da za ka yafe ka bashi sadaka na bashin da ka bashi din, to da wannan shi yafi alkhairi a gare ku inda kun san girma da mahimmanci da lada na taimakawa mutumin da ke hali na kunci ka yafe masa bashinka. Annabi alayhi salatu wassalam ya ce yana daga cikin mafi kyawawan ayyuka ka yaye wa musulmi wani mummunan yanayi da yake ciki, sai buga misali ya ce ka biya masa bashi, daidai yake da ka ɗauke masa bashi. In ka yi wannan yana daga cikin abin da Allah ya fi so a cikin ayyuka na bayi. Shi yasa nan Allah ya ce in kuntum tasaddaqu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Tambaya ta biyu. Na'am.
Kaman in kiri shi bai da dubu da ka ba shi riban ko kuma da ka kare ban bai da shi.
Shi ne nace kai masa wa'azi. Za ka yi masa wa'azi ka nuna masa cewa haramun ne, shi yasa ba za ka bayar ba. Idan har musulmi ne, idan mummini ne da gaske, shi ma zai haƙura da wannan in ya san wannan ayar wa zaru ma baqi min ar-riba in kuntum mu'minin. Idan ko ba haka ba, yadda zai ja muku rikici, rikicin da zai fi ƙarfinka, to za ka bayar kana mai ƙin haka ɗin don kar ka faɗa cikin wata matsalar da ta fi ƙarfinka. Zai zamto a babin lalura kenan. To za mu zo mu yi magana akan lalura ɗin a ƙarshen maganar da za mu yi yau akan riba ɗin insha Allah. Sai wannan yana cewa menene hukunci na musulunci dangane da fintech kamar irin su Opay da PamPay da sauransu. yace suna ƙara wa mutum kuɗi automatically idan ka aje kuɗi a ba tare da kai amfani da shi ba sama da kwana uku zaka ga an ƙara maka kuɗi. Okay, ban san suna yin haka ba, saboda ni bana ofedin bana pumping ban san kanshi ba, amma na dan yi bincike dangane da wannan din, ban samu na yi independent bincike ba, amma akwai mutanenmu da suke magana akan Islamic economics, Islamic finance, wanda suka dan fi muzurfi akan wannan. Na tambayi Professor Adam Muhammad Abubakar, abokin karatunmu ne a marhala ta degree har ma a marhala ta PhD, ina gabansa kaɗan. To sai ya turo min fatawar da ya yi a kan wannan ɗan. Zan tura muku shi a cikin abin nan ɗin abin Muslim Umma da MSS ku yi sharing da Hausa, amma dai zan bayar da amsar a dunkule. Abu na farko shi ne mu sani cewa su waɗannan fintech ɗin, Ofe, Pampe, mai ɗin kuma Moneyfund da sauransu, duka waɗannan tsarin da suke bi na bankin su conventional ne, irin sauran bankunan ne, ba an gina su ne a kan wani ethical foundation ba, ba tsarin musulunci suke ba. Da Ofe, da First Bank, da Diamond Bank, da wane ne kuma, duk uwansu ɗaya ubansu ɗaya. Wannan abu ɗaya da ya dace kowa ya sani. Abu na biyu, mu'amalolinsu da suke yi akwai waɗanda babu riba a ciki, kamar yadda sauran bankuna na riba ɗin, akwai waɗansu mu'amalili da suke yi wanda babu riba su ma a ciki. Kamar a buɗe maka wallet na abin nan da za ka sa kuɗi, za ka yi transfer. So ka aje kuɗinka, ka yi transfer ɗinsa, ko wani ya sa maka kuɗi a ciki, ka cire, ka yi amfaninka da shi, kaga wannan ai babu riba a ciki. Sai dai in ka aje ɗin za su ƙara maka wani abu, kaga wannan ya zama riba. To suna da mu'amalarsu na yau da kullum, suna da agent da suke musu aiki suna ba su kuɗi, wannan aikin babu riba a ciki. Wannan daidai yake wajibi na biyu kenan na kamanceceniyarsu da conventional banks. Sannan suna da kuma mu'amalolin da suke yi wanda a interest based, wanda na riba ne, kamar ayyukan basuka ɗinsu, bank loan transactions ɗinsu kusan gaba ɗayansa is interest based, an gina shi ne akan riba. Misali akwai Ocash, akwai Owell, akwai Safebox, duka waɗannan an gina su akan riba. Shi Safebox kana da daman ka yi locking yadda ba za a ƙara maka riban ba, kundum riba zai shiga, amma in ka yi locking ba zai shiga ba, amma dai transaction ɗin na riba ne. Saboda haka in ka shiga transaction ɗin riba, sau'un ka karɓi riban ko ba ka karɓi riban ba, ka shiga transaction ɗin riba ko? To transaction ɗin riba haramun ne, kuma mutum yana shiga wannan tsinuwa ɗin. Saboda haka idan za ka yi amfani da wannan Ofe, zai shiga abinda za mu zo mu yi magana a kai na yin mu'amala da waɗannan bankuna na riba. Za ka yi mu'amala da su in ta kama ɗin, za ka yi mu'amala da su ne a hulɗoɗinsu da babu riba a ciki. Hulɗoɗinsu da ke da riba a ciki, in ka shiga ka san ina ka shiga, ka kai kanka tsinuwa gaba gaɗi kawai. Saboda haka yanzu misalin da shi ya faɗa a nan, tana iya ya shiga batun o cash din ne ko ko o menene ko o wal ko kuma ma yana safe box ne shine wanda zai za su na kara maka suna taka maka interest in sun sa maka interest kam ai baka bukatar ka tambayi halalun ne ko haramun tunda magaran da muka yi ta yake nan tun daga shekaran jiya har zuwa jiya kuma yau za mu karasa insha Allah a bayyane yake wudu ash-shamsi fi rabi'ati an-nahar kamar yadda rana yake a bayyane a tsakiyar rana so wannan shine dangane da wannan duk mu'amalar da suke yi wanda akwai riba a cikin sa to shiga wannan mu'amala haramun shiga wannan mu'amalar haramun in ta kama sai ka shiga sai kai hulɗa da su a matsayin su na kamfani ko banki online banks to zaka yi mu'amala da su ne a abinda babu haramun a ciki to kuma akwai wannan su ba wai sun tsara shi ne don kada ya zama haramun ba amma dai ya dace da shari'a babu haramun a cikin irin waɗannan to irin wannan transactions din babu laifi in ta kama ai zan zo faɗi yaushe take kama ai din to sai a sai ai din waɗannan su ne tambayoyi guda biyu da muka samu don haka zamu ja ayoyin mu mu ci gaba daga inda muka tsaya jiya da fatan Allah madaukakin sarki ya mana jagora bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين
نعم ألم شكرا
وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون
Allah madaukakin sarki yana cewa ya ayyuhal ladhina amanu ya ku wadanda suka yi imani la ta'kulu ar-riba ad'afan mudha'afa kada ku ci riba ninkin baninkin yadda kuka saba kuke yi a jahiliya kafin ku musulunta bayan kun karbi musulunci to kada ku ci wannan riba واتقوا الله فجزورا ألا لعلكم تفلحون دوما فسامر بوتا واتقوا النار التي أعدت للكافرين وكياي وتبدأ أن يتانى دنتني كوي دوما كافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون في بيئة ألا da manzo domin ku samu rahama domin ai muku rahama har yanzu muna ta'liqi dangane da ar-riba ad'afan mudha'afa jiya mun fadi dalilai na yankan hujja wanda ya nuna haramcin riba hakanan mun gamsu cewa mu'amalar da conventional banks din mu suke yi nau'i ne daga cikin nau'ika na riba shine ma irin riban jahiliya in dai har dangane da abin da ya shafi bashi bai da bambanci da wanda ake a jahiliya wanda su ne wanda shine wanda wannan aya da ayoyin da suke magana akan riba a alqur'ani suke magana akan sai muka ce akwai masu kawo shubuhohi da suke kokarin nuna cewa mu'amalar banki na zamani ba riba bane duk da cewa abu ne da malamai sun riga sun yi bincike an yi conferences da dama wadda duk malamai da aka dauka daga ko ina na sassan duniya sun yi ijma'i akan cewa interest na banki shine ribar da Allah ya haramta har Sheikh Yusuf Al-Qardawi yayi wani littafi nazo da shi jiya nan da yake fawaid al-bunuk hiya ar-riba al-haram interest din banki sune ko shine ribar da Allah ya haramta kuma ya kawo ijma'in cewa malaman zamani sun yi ijma'i akan wannan zance to amma an samu daga baya daidaiku daga cikin masu ilimi da suka yi kokarin fita daga wannan ijma'in da hanyar kawo waɗansu shubuhohi daga cikin shubuhohin da suka ambata akwai cewa ai banki na hulɗa ne da abinda ake kira bank note da coins sai suka ce waɗannan ai riba ba ta shiga cikinsu mai sa riba ba ta shiga cikinsu suka ce ai nasi ya zo ne akan al-dhahab wal-fidda kuɗin azurfa wanda ake kira dinari da kuma sorry kuɗin zinari da ake kira dinar da kuɗin azurfa da ake kira abin nan dirhami kuma akwai bambanci tsakanin waɗannan notes din da kuɗin dirhami da dinari da haka suna ganin ba zai ɗauki hukuncinsa ba hakanan suna cewa ya zo a cikin mudawwana ta Imam Malik ya nuna cewa abinda ake kira fulus a wannan lokacin cewa babu riba a ciki saboda mai ba su ne abinda mutane suke amfani da su a matsayin kuɗi da suke jujjuya na yau da kullum ba wannan shubhar warwararta ita ma an yi sosai wadda ƴan kaɗan ne ina jin har yanzu suke tafiya akan wannan ra'ayin amma abu na farko tukum menene matsayin dinari da dirhami shine kuɗi ne da ake musanya ko ake kasuwanci da shi shine abinda ake yi wadda ya shahara wadda kowa yake amfani da shi a wancan lokacin a zamanin da wahayi ya sauka an zo an yi lokacin da waɗansu suna amfani da waɗansu nau'i na kuɗi shi ake kira fulus a wancan zamanin amma ba kowa yake amfani da shi ba akwai waɗanda ba sa amfani da shi so ba shi ne ya shahara ba to malamai suna saɓani me yasa aka haramta mu'amala ta abin nan riba a zahab da fidda sai waɗansu suka ce saboda wannan kasancewarsu suna da ƙima suna da intrinsic value waɗansu suka ce a'a saboda ana amfani da su ne as price na commodities kuɗi ne da ake amfani da su a saye abu waɗansu kuma suka ce a'a saboda shi ne abin da ya fi galaba wajen price din to zance da ya farin jaye ne shi ne mutlaku samaniya ɗin saboda kuɗi ne da ake saya da sayarwa da shi wannan shi ya sa ba za ka ɗauki naira ina da sabuwar naira kana da tsohuwar naira mu zo mu yi ciniki ko mu yi canje saboda na sabo ne ka ƙara min wani abu ba saboda ba a sayan kuɗi da kuɗi in za a canza sai dai a canza haka kawai daidai wa daida kuma a waje guda shine yadan bi yadin mislan bi mislin ko fa in zada faqad arba in ya ƙara wani abu to yayi riba to abinda yasa waɗancan aka yi itibarin wannan saboda su ne abin da ake amfani da su a saye abubuwa na haja na yau da kullum yanzu akwai dinari da dirhami da mutane suke saya su sayar da shi na tambayin ku in ba akwai shi ana amfani da shi to mutane in kadan ne a duniya suke amfani da shi yanzu ana ciniki da wato ainihin dinari da azurfa a'a shi wannan kudi a tarihi a economics akwai hanyoyi da ya biye bi har ya zanta wannan mararsa na karshe a wannan mararsa na karshe daidai yake da zinari da azurfa saboda da shi ake yin komai yanzu duk da cewa na wani gari ya bambanta da na wani garin to in akwai wani bambanci da ke tsakanin kudadenmu da muke amfani da su yanzu da zinari da azurfa shine shi kudin namu ba shi da kima a karan kansa ya samu kima ne domin ana amfani da shi a saya da sayarwa ko amma shi zinari ko azurfa a karan kansa ba an bayar ko ba a bayar kima sa tana nan ko babu wanda zai iya cire masa wannan kiman shine ma'anan intrinsic value din kima sa tana nan to an yi amfani da shi an sayar da wani an sayi wani abu ko ba ana ma ajiye shi yana nan kima sa tana nan ba za a cire ta ba amma shi wannan paper note na banki kaga muwada'a ne istilahi central bank ya ce ku yi amfani da shi a matsayin abin da za ku canza ranar da su ta ce a'a yau ba za a yi da wannan ba za a yi da wancan ne yanzu wannan yana da kima yanzu wani zai sai wani abu da shi ai an yi wannan inquiry nan ba lokacin Buhari ko sun ma bata sauran waɗanda aka abin nan shi ko wannan shine bambanci wancan yana da intrinsic value wannan kuma value din sa mu ne muka yarjejeniya kawai kuma za mu iya a kowane lokaci mu cire masa wannan value din yana da value kuma muna iya cirewa amma zahab da fidda suna da value kuma babu wanda isa ya cire musu amma sauran amfanin iri guda ne don haka malaman malikiya sun tafi akan cewa wannan din kudi na paper da muke amfani da shi ya maye gurbin wato ainihin azhab da al-tifa as-sadiq al-ghiryani ɗaya ne daga cikin manya-manyan malamai na mazhabar malikiya a wannan zamani wanda ya kai martaban al-mujtahid ko ka ce al-mujtahid fil mazhab al-maliki wannan kan babu ma shakku ya kai mazhaba na al-mujtahidul mazhab a mazhabar malikiya yana nan har yanzu da ransa Allah ya kara masa lafiya ya tsufa sosai yana da littafi da ya kira ta mudawwanatul fiqh al-maliki wa adillatuhu a babin zakka sai ya yi magana akan al-umlat al-mutadawala sai magana akan zakkan zinari da azurfa sai magana akan kudaden da muke amfani da su yanzu wanda su ne ake kai banki ko ayan banki sai ce daidai yake local currency da international currency local kamar naira din mu kenan ko inda an ka tafi Niger ba ta da amfani in ka tafi Cameroon ba ta da amfani ba za su karɓa amma za su karɓa canjin ba dole ne ya yi maka yadda kake so ba koko international naku ko na waninku kamar kudin Niger a Nigeria ko kuma international kamar dala kamar euro kamar mai kamar pounds ko waɗannan akwai na ana amfani da su kuma kimar su bai raguwa don kabar wata ƙasa zuwa wata ƙasa sawa'un paper ne ko coin ne ko kuma abin nan ne electronic abin nan kudi malam ya ce dukkan waɗannan zakata waje ba kansu saboda mai ya ce abu na farko saboda waɗannan su suka maye gurbin annakadai kudaden nan guda biyu azhab wal fidda fi kasirin min alwujuh a tafuskoki da dama kamar mai sayada sayarwa ko da gwada kiman abubuwa da bayar da bashi duk ana yi ne da su yace wannan kamancece ne ya din tsakanin dinari da azurfa da kudaden mu ya wadatar a hada su su mai gurbin azhab wal fidda ababin zakka nabiyu oke anan yayi bayani a kasa yace ya ce a fuskoki da dama ne saboda akwai inda ake da bambanci shine wanda na ga ya muku dazu akwai bambanci tsakanin zahab da fidda da wadannan shine cewa su wadancan nassi ya zo akan su wannan babu nassi akan su sannan suna da kimar su zatiya intrinsic value wanda bai rabuwa da su ko babu wanda zai iya bata musu wannan din wannan shine bambanci tsakanin zahab da fidda da kudaden mu na yanzu okay to abu na farko kenan kamancece ne ta fuskoki da yawan nan ya isa sa su dauki hukuncin dinari da azurfa abu na biyu shine yace maksudin shari'a na wajabta zakka a dinari da azurfa wannan maksudi din yana tabbata a cikin naira da dinari naira da dala shine a bayar da su ma wanda Allah ya ce a bayar kuma su amfana da su in an ba su naira da dala da waye za su amfana da su ko ba za su amfana da su ba za su amfana da su yace to abinda Allah madaukakin sarki yayi nufi kenan na cewa a wajab ya wajab ta zakka ta inda in aka ba su za su iya amfani da shi yadda ake amfani da dinari da azurfa haka nan in aka ba mutumin da ake bin sa bashi zai iya biya bashin sa da shi haka nan in aka ba masu jihadi za su iya saye kayayyakin yaki su tafi aikin jihadi su tafi su sayi makamai da sauransu a babin riba a majalladi na uku malam yayi wani babi ne ma na musamman gashi ya kira shi an-nuqud amwalul ribawiyya ya ce kudi wannan paperness din kenan dukiya ne da riba ke shiga cikin su sannan yayi dogon bayani makamancin wancan abin da ya faɗa sannan daga ƙarshe ya ce akwai barna mai yawa idan muka ce waɗannan kuɗaɗen riba ba ta shiga cikinsu saboda in mun ce riba ba ta shiga cikinsu to kenan za mu ce babu zakka a cikinsu babu zakka a cikinsu in ko babu zakka a cikinsu to dan Allah ka gaya min a menene aka fi karɓar zakka a kayan gona ne ko a dabbobi ko a kuɗi eh jama'a wani abu ne mutane suka fi su zama masu kuɗi kiwo ne ko noma ko kuma sana'a na jujjuya kuɗi jujjuya kuɗi ko to in ka ce babu zakka a kuɗin gaba ɗaya ai kusan ka rushe zakkan gaba ɗaya ne abinda zai rage zakkan kaɗan ne kawai to kaga ka rushe rukuni daga cikin rukunin musulunci da wannan ra'ayi naka wanda ka kaita da shi min dunil mu'minin to haka dai yayi ta bayani na kawo misalin sa ne saboda masu magana suna ce ai su malikiya suke ne to wannan gashi ɗaya ne daga cikin manya-manyan malamai na malikiya a wannan zamanin a babin zakka da babin riba duka ya faɗi wannan ya faɗi saɓanin da ke akwai a cikin littattafai na malikiya kuma ya nuna cewa wannan saɓanin babu madogara a ciki a babin riba ɗin sai ke cewa wannan maganan da muka faɗa abinda ya zo a mudawwana cewa babu zakka a fulus bai lalata wannan maganan saboda mai saboda fulus a wannan lokacin ba ta yin aikin da nukud yake yi a yanzu abinda wannan kudi yake yi ko a larabci muna yanzu ba muna kiran kudi fulus ba amma muna kiransa fulus muna kiransa nukud amma a wancan lokacin da suke kiransa fulus lokacin da Imam Malik ya yi fatawa kamar da na faɗa muku mutane ne ɗan kaɗan suke amfani da shi da yawa in ka je ka ce za ka sai abu ka ba su za su ce a wannan ba kudi ba ne ba su yadda da shi ba yanzu akwai wanda za ka je a Najeriya ka ba shi naira ya ce ma ba kudi ba ne shi ne za a fi fiddan mu nan shi ya ce saboda haka da ana amfani da shi ne kawai isti'malan dayyukan mahdudan wato ɗan kaɗan ne kawai suke amfani da shi a tsakaninsu saboda a lokacin ana amfani da dinari ne da dinari da azurfa ba kamar yadda kudi ya zanto yanzu ba ya ce a wancan lokacin ko da za ka bayar da zakka da fulus mafaƙiri to haka abin zai lalace ba zai amfana da shi ba don yana iya zuwa wajen mutane da yawa ya ce gashi ya zo ta yi abu su sha'a ba kudi ba ne kawo mana dinari ko azurfa to amma babu yanayin ya canza yanzu saboda haka wannan shubhar ita ma ta rushe don haka abin da ya shafi zakka abin da ya shafi riba ya shafi naira kuma da shi ake amfani a wato ainihin bankuna magana ta gaba dangane da wannan shi ne abin da muka fara faɗa ɗaya daga cikin rukunai na tattalin arzikin musulunci shi ne haramta mu'amala da riba duk inda riba ta shiga mu'amala duk kyau duk tsabtanta wannan mu'amalan ya zanto haramu saboda haka shi ne first fundamental principle of Islamic economy of Islamic finance shi ne tahrimun riba haramta riba kamar yadda muka faɗa in musulunci ya haramta abu to zai baka badil zai baka alternative kuma alternative din za su zanto suna da yawa to akwai musulunci ya bayar da alternative generally guda biyu abu na farko dangane da wannan mai riba na bashi Allah madaukakin sarki bai yarda ba in za ka taimaka wa ɗan uwanka ka yi exploiting ɗinsa sai ya buɗe maka ƙofan wani abin da za ka yi ka samu lada shi ne sadaka amma kun ka zauna kawai sai dai kuɗi ya yi ta ƙaruwa maka a'a kai ka ɗiba na wanda kai wahala ka samu ɗin ka yi sadaka da shi sai Allah ya haɓaka maka dukiyanka a dalilin sadaka akasin abin da riba take yi kenan ta cire maka albarka a dukiyarka shi yasa akwai abin da ake kira al-qard al-hasan man zal ladhi yuqridu Allah qardan hasanan al-qard al-hasan shine ka bayar da bashi ba tare da ka karbi riba ba wannan taimako ne ka yi wa mutum sadaka rance ne kyakkyawar rance da kuma bankuna na musulunci an same su suna yin wannan yanzu za ka je akwai mutanen da suke zuwa su bayar da dukiyarsu su saka a banki su ce wannan dukiyar duk wanda ya zo yana neman bashi ku bashi ku sa masa lokaci ya bayar a hankali a hankali wani zai ce a wannan zamanin ana yin haka? Wani zai ji mamaki ko? Saboda yadda mutane suka riga suka sun tasirantu da riba to ni ga naune ba jiyau ba ni na san ana yin haka ina daga cikin kwamitin shari'a na ɗaya daga cikin bankunan musulunci ni memba ne sabon banki ne Summit Bank suna da branch a Abuja sai Kaduna sai Kano suna da office kuma a Lagos shekaran da tafi ce din nan suka fara hulɗa suna da full license kuma daga cikin abinda suka kawo mana muka duba muka yi approving akwai wannan alqardul hasan muka tambaye su ya to banki da mai zata amfana saboda ku eh abubuwa na shari'a ne amma kuma yan kasuwa ne ku ai to in zaka bayar da alqardul hasan ba zaka amfana har nake cewa wannan shin yana daga cikin abinda ake cewa SCI din ku wannan social corporate responsibility din ku ne daga ciki za ku dauka ku ba ku yi wannan ko ku a daga cikin zakkan ku ne za ku dauka ku ba zakka kam ai akwai wanda za a ba su sai suka ce a akwai mutane ne da suka bayar da kudin su suka ce a bayar da bashi su za su jiya kudin riban za su amfana da shi amma duk wanda ya zo kuma za su bashi a wannan kudin muka ce eh wannan ya dace da shari'a muka yi approving kuma ba su kadai ba sauran bankunan ma suna da irin wannan facility din saboda haka akwai wannan badil da musulunci ya bayar na wannan kenan na kasuwanci kuwa akwai nau'uka na mu'amala da yawa akwai mudaraba wanda zaka samu riba ba riba ba wannan kam ba su da yawa abin nan nau'o'i na kasuwanci da aka haramta ba su da yawa zaka iya kirga su duk wanda bai shiga cikin su ba bai tarayya da su a dalilin da yasa aka haramta halalin so halalin ya fi yawa saboda in mutum yana bukatar ya samu dukiya ta halal yana da hanyoyi masu dimbin yawa ta hanyar nau'uka na kasuwanci da dama da mu'amala da dama da musulunci ya bar shi a gudu to a nan wani zai ce to yanzu maganar da kake a banki suna da irin waɗannan to ai mun faɗa a karatunmu na jiya cewa daga cikin jihadin da musulmin zamani suka yi shine sun yi kokari an samu alternative na bankunan na conventional banks na faɗa mana cewa muna da bankuna guda biyar masu license sannan akwai waɗansu ma suna process na yanzu na samun license kowa ya san Jaiz Bank Jaiz na musulunci ne duk wani abin da conventional bank suke yi na haramun su suna da shi na halal sannan suna da ƙarin abubuwa da yawa wanda su conventional bank ba sa yi kamar wannan tsarin mudaraba da musharaka ba lokacin bayanin su dalla-dalla ba ne in ka je bankin za su yi maka bayanai kuma in ka karanta fiqh suna ma amfani da sunan abin yadda yake da littattafan fiqh ne kafin su fassara maka da turanci musharaka mudaraba su bai ne kuma karm haka su da wannan a dokokinsu da har dokokin CBN da wannan kalmomin ake amfani wanda in ka bude littafin fiqh za ka ji so na ce Jaiz Bank ko na biyu akwai Taj Bank na uku akwai Lotus Bank na hudu akwai Alternative Bank na biyar akwai Summit Bank da na ambata din nan wannan bankuna ne banda kuma sauran kamfanoni na zuba jari da sauransu wanda akwai kamfanin insurance akwai su da dama fund management abubuwa kamfani suna nan da dama wanda gaba ɗaya al'amarinsu na musulunci kenan a bankin ma yanzu muna da alternative muna da mai? Muna da alternative ok shi ma alternative suna wani banki ne na musulunci unfortunately waɗannan bankunan da muka ambata guda biyu ne kaɗai muke da su a Nasarawa state Jaiz Bank kuma ba a lafiya ba Jaiz Bank yana maraba ko? Yana maraba ne amma akwai Alternative Bank yana nan an buɗe shi a lafiya wajen inda wani banki yake kenan da Keystone ne da ko ko mai sunan bankin da
Afribank
na yanzu na opposite na Erono na cikin gari ko wannan bankin musulunci muna fadan wannan saboda ka san cewa a Nigeria muna da madadin banki wanda ba na gargajiya ba amma muna da wata matsala shine da yawa daga cikin musulmi musamman masu kuɗi da gwamnatocinmu ba sa patronizing Islamic banks saboda an yi wahala an yi jihadi sarkin Kano Sanusi Lamiɗo da Sanusi na daga cikin abin da yasa da yawa suke ganin kimarsa har izuwa yau shine wannan jihadin da yi na tabbatar da tsarin bankin musulunci a wannan ƙasa da taimakon malamai da yawa musamman Dr. Bashir Ali Umar wanda ya zanto shine advisor na wannan na Central Bank governor a wannan lokacin shekara hudu ya yi yana kokarin yadda za a yi a yarda da abin kuma suka tsara dokoki da suka dace da musulunci da kuma yadda ake a sauran kasashe na musulmi da ma kasashen da ba musulmi ba wanda sun san amfanin wato wannan din gaskiya abun bakin ciki ne kowa ya san riba haramun sai ga wani tsarin da babu riban kwata-kwata ko kuma sai abinda ba a rasa ba wanda ya fi ƙarfin su amma kuma musulmi da ya dace a ce da aka yi yakin don zo idan ta kuma sun bar abin waɗansu ne suke cin gadon abin yanzu a jayiz bank masu jari hannun jari a jayiz bank wanda ba musulmi ba sun fi musulmi ya kwastomominsu kwastoma wanda suka bude account ba ni da accurate abin yanzu amma in wanda ba musulmi ba su fi musulmi ya ba to ana kunnen doki saboda mai jama'a an yi fadan mu ne kuma babu irin yakan da ba su yi ba waɗanda ba musulmi ba su ga cewa ba yi wannan abin ba sun san zai amfane su amma kawai saboda na musulunci ne ba sa su amma kuma da ya tabbata suka yi sauri suka yi sauri su suke amfana za ka samu da yawa yanzu wanda ba musulmi ba salary account ɗinsu jayiz bank in za su bude account za su ci a za mu je jayiz ne saboda mai ba cuta haka ƙarar za su gaya maka saboda babu cuta me ya kawo rashin cutan musulunci tsarin musulunci har akwai lokacin da aka yi challenge ɗinsu aka ce su ma su bude Christian Ethical Bank ɗinsu mana amma ka taɓa ji an yi yunƙuri ma wannan saboda ba su da dokoki wanda zai lamunce musu irin wannan kamar da mu muke da shi a tsarin musulunci saboda haka abun bakin ciki ne yadda musulmi ba sa patronizing wannan ɗin shi yasa har yanzu percentage na Islamic abin nan bank in ka haɗa da sauran bankuna kuɗin da ke ake jujjuyawa a Islamic bank bai fice 5% ba 5 ba yau shekara goma sha wani abu da bude jayiz ba don haka muna amfani da wannan dama mu kira 'yan uwa kowa a cikinmu a nan ya je ya bude in yana son ya yi mu'amala da bankin ya yi mu'amala da bankin musulunci ya kubutar da kansa daga fadawa cikin riba kuma wannan shi ne ba kawai shara muke bayarwa ba idan wancan haramun ne kuma ka samu madadinsa wanda ke halalun ne mai wajaba a kanka ya wajaba ka bar haramun ya wajaba ka bar haramun ka je wajen halal kenan abinda muke so mu faɗa fa duk wani musulmin da yake da iko na ya buɗe account a waɗannan bankunan yake buɗewa ya je na mu'amala da bankuna na riba fa yana cikin haɗari saboda kamar yadda na faɗa da zo amsa wancan tambayan kai mu'amala da kamfanin riba haramun ko da baka ci riban ba sannan kuma shi kansa cin riban shi ma haramun ne me yasa mu'amala da shi haramun saboda Allah ya tsinewa waɗannan mutane da muka ambata ko dalili ko shine suna mu'amala da riba to in kana da badil kana da makofi wanda ba sai ka je can dole ba to dole ne ka bar wancan ka zo kai amfani da wannan kan malamai sun taba yadda fatawa kafin a fara bankunan musulunci cewa saboda hadarin aje dukiya a gida da sauransu ya halatta ka aje kudinka a bankuna na riba amma ba za ka ci riban ba min babin darura ne shi wani ko? To wannan laluran ya gushe yanzu saboda akwai bankuna na wato ainihin musulunci din sai dai in ba yadda za ka yi kana a wani aiki akwai ma'aikatar da suke cewa dole ka je ka bude account da banki kaza kana aiki da su kuma baka da wani aiki a wannan lokacin sai wannan kuma shi ne hanya kadai da ka samu na ciyar da kanka da iyalinka to wannan sai ka tuka har yanzu kai kana cikin lalura kenan ha amma shi ma kana da wata hanyar da zaka iya fita kana iya zuwa ka bude wancan in sun sa maka kudinka a wannan ana sa gobe ka kwashe ka koma wancan kan saboda haka gaskiyar magana masu nacewa ta hanyar mu'amala da bankuna na riba suna cikin hadarin da muka yi ta ambata a baya don haka lalle mu yi kokari mu ga mun fita daga wannan sharri na riba da fatan Allah madaukakin sarki ya mana jagora Allah madaukakin sarki yana cewa ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu riba adhafan mudha'afa sai ya ce wattaqullah ku ji tsoron Allah madaukakin sarki al-imam at-tabari yana cewa ma'anar wannan ku ji tsoron Allah ya ku mummunai dangane da al'amarin riba kada ku ci shi kun ga Allah ya yi hani akan riba sannan sai ya ce ku ji tsoron Allah wannan yana nuna maka mai cin riba baya tsoron Allah mai tsoron Allah ba zai ci riba ba ya ce ku ji tsoron Allah kada ku ci riba ku ji tsoron Allah a wani abun ma da ya umarce ku da shi ko ya hane ku da shi saboda ita ma'anar taqwa shine bin umarnin Allah da kuma nisan kan halin Allah madaukakin sarki in ka hau kan wannan turba din to ka shiga layi na masu taqwa to anan Allah ya tunatar da mu wannan ne domin ya gaya mana cewa mai tsoron sa fa bai ce ba haka nan sai ya sake cewa taqullaha la'allakum tuflihun ku ji tsoron Allah domin ku samu al-falah domin ku rabauta malamai suna ce al-falah a harshen larabci kalima ce wacce ta dunkule kubuta da duk wani abin da kake jin tsoro ko duk wani abu mai cutarwa da kuma rabauta da duk wani abu mai amfani wannan shine al-falah kalimatun jami'a li husulil matlub wa zawalil makruh so duk wanda wani abun ki ya faru da shi to akwai tasgaro a rabansa hakanan duk wanda duk abin da yake ki ya gushe masa amma bai samu abin da yake so ba har yanzu bai samu al-falah ba ya samu falah naqis don haka in kana son karabauta a duniya da lahira to guji riba ka ji tsoron Allah shine zaka samu abin da kake so menene abin da kake so kowa yana son zaman lafiya yana son haɓakan dukiya ko ba haka ba kuma bai son tasgaro da tawaya ko hasara a cikin al'amarinsa
to kafin ka zanto ka kubuta daga kowani irin asara ka rabota daga kowani irin riba a harkar ka na yau da kullum sai in ka rabu da riba kuma ka zanto mai tsoron Allah so tsoron Allah sababi ne na samun tsira a dukkanin al'amura anan ne Sheikh Muhammad Abu Zahra yake cewa akwai waɗansu masu kokarin sai an ci riba suke cewa in dai al-falah shine rabauta da ci gaba to ai kasashen turawa sun gina tsarin tattalin arzikin su akan riba amma kuma su sun fi mu ci gaba to yaya haka shine ya bayar da amsa kamar yadda Rafiq al-Misri mai littafin at-tafsir al-iqtisadi shi ma bayar da amsa yace a'a abinda ya kawo musu ci gaba ba cin riban bane riban kullun yana kawo musu matsala a ci gaban da suke da shi da ba sa cin riban da ci gaban nasu ya ji haka abubuwan da ya kawo musu ci gaba daban ba cin riban bane kuma su din ma har yanzu suna kokawa dangane da riba lokacin da aka yi economic meltdown suka ce ɗaya daga cikin manya-manyan kofifinsa shi ne riban da ake ci shi yasa islamic economy da ƙasashen da suke bin tsarin islamic economy ba su tasirantu sosai ba da wannan economic meltdown ɗin kuma har yanzu masana economic suna faɗin cewa matuƙar akwai interest za a ci gaba da samun ƙalubale a economist na ƙasashe shi yasa ƙasar da ta fi ci gaba ita ce ƙasar da interest rate ɗinta ya fi ƙasa don wannan ne masu zuba jari da sauransu za su je wannan garin su zuba jarin su saboda interest ɗin yana ɗan kaɗan kuma wannan ne zai sa in sun tashi sayar ma 'yan ƙasa abubuwan nasu ba za su sa shi ya yi tsada ba saboda ba su bayar da interest mai yawa ba in fact ittijahin economic yanzu shine cewa prosperous economy shine wanda yake tafiya with zero interest inda za a samu economy mai zero interest wannan shine economy wanda is sustainable shine mai ɗorewa saboda haka kada wani ya zo ya ce maka saboda wannan ɗin ne a'a yahudawa ne ba sa son su cire wannan tsarin kuma su suke promoting ɗinsa a duniya a can lokacin haka nan ma yanzu kuma duk inda suke so su gurgunta musu tattalin arzikinsu kuma su yi riko da shi ya zanto ta yadda suka yi da shi abinda suke introduce a economy ɗinsu kenan su ƙaƙaba musu interest sannan a yi ta lalata muku dukiya kuna ta bayar da interest daga baya in sun ga dama su ma sai sun yafe muku bayan sun gama kwashe muku arziki yanzu IMF da World Bank da su America take amfani wajen bautatar da ƙasashe masu tayarwa masu tasowa shi yasa duk ƙasar da ta sa abin da take yi ba za ta je tana cin wannan bashin ba wanda shi ne wannan adafan mudafa ɗin don shekaru yana tafiya yana ta ƙaruwa kuna biya kuna ma ragewa yana ƙaruwa kuna ragewa yana ƙaruwa kuma ga sharuɗai na danniya na zalunci dole sai kun sa hannu a kai kuma dole sai kun bi sai kuma kuna cikin kunci a ƙasarku ba ku san dalili ba dalili su ne bashin World Bank da IMF da ƙasarku ta je ta sa hannu dole ta bi waɗansu siyasu amma ba za su zo su gaya muku bin wannan siyasar ce ta saka ku kuka abin nan ba asu da take faɗa da federal government akan shirin subsidy da wane ne suna zargin cewa bashi ne aka ce daga cikin sharuɗan bashin ku cire subsidy aka samu 'yan boge economy suka yi cece in an cire subsidy za a samu mai sauki yau shekara nawa kenan akwai saukin akwai alamun shi ma sakoni yarjejeniyar da aka yi ne aka ci bashin riba shi yasa muka ce malamai suna ambatan illoli na riba ta ɓangarori da dama daga ciki akwai wannan shi kansa ɓangaren tattalin arziki yana rushe muku tattalin arziki in ba irin wannan rashin imani ba yanzu dan Allah Najeriya da arzikin da Allah yayi mana muna buƙatar mu shiba shin wani mutum mu fa muna ganin cewa haraji ma dan Najeriya bai buƙatar ya bayar da haraji saboda Allah yayi masa arzikin da ba sai an karbi haraji ba to matsalar ma shine ana karban haraji ya ake raba shi na ɗan boko na ɗan economic muna university ne ko yaya ake raba shi yaya ake raba yanzu mun ai mana tax reform ko wannan reform in the payment ne ko amma management in tax reform shine Profesa Adam yake cewa abinda muke bukata mu yanzu a Najeriya shine abin nan tax management reform reform management muke bukata management reform muke bukata yaya ake manage abin nan din harajin shine muke bukatar a gyara kuma a bayyana ma ƴan kasa su san me ake yi da kudin su da ake abin nan Allah madaukakin sarki ke cewa wattaqullaha la'allakum tuflihun ku ji tsoron Allah domin ku samu rabauta malamai suka ce wannan rabauta din yana da alaka da shin riba in har kuka ga kuka zanto muflihun to lalle kun guje riba in ba ku zan ba ku guje riba ba to bayan da za ku samu fala cikakkiya shine mun faɗa maka rukunin ta guda biyu ko samun bukata da kuma korewar abin ki in dai kuna cin riba to bayan da za ku samu waɗannan guda biyu su zanto sun ta haƙƙaƙa a gare ku a matsayin ka na kai mutum ɗaya ko a matsayin ku na al'umma don haka jama'a mu guje riba Allah zai ci gaba da yi mana wa'azi da abubuwan da ya dace mu siffantu da su domin mu guji riba lokacin da za mu tsaya nan insha Allah gobe za mu dora daga wattaqun nar allati u'iddat lil kafirin abinda muka faɗa ya zanto daidai falalashi daga Allah muna roƙon sa ya dada mana wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mana wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa alihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh